Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka kuma idan muka je kuma sai a kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na yanar gizo a VOA Hausa. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodangi
sai kuma ni Usman Ahmed.
Masu sauraro, yau Litinin 30 ga watan Yulin shekarar 2018 zamu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda yau zamu yi magana akan rashin adalcin wasu ubanni tsakanin ƴaƴansu da ba uwa ɗaya uba ɗaya ba.
To haka yake, saboda haka bari mu dan ji somantar
shi isa ala kullu halin mu maza ya kamata mu yi tunani mu tsaya mu gyara da kyau. Idan muka gyara to abubuwan zai tafi kuma matan ma za su gyara idan mu maza mun gyara.
Ni dai sai in ga wannan halin ko ana cewa ni dai sai in ga duk abin da mace za ta yi ma namiji, in ma rashin tarbiya ne, in ma rashin menene dai tsakanin mata da miji ne wannan bai kamata ya kai gurin ƴaƴa ba. ƴaƴan nan fa duka naka ne, da na gurin uwar gida da ku matan ka ko hudu ne, ƴaƴa duka naka ne, bai kamata a ce duk laifin matarka ya shafi ƴaƴa ba. Ina ruwan ƴaƴa a ciki?
To bayan wannan da aka ji somintabin tattaunawar nan da aka yi a zauren muhawarar yau da gobe, za mu kuma kawo mai fashin bakin al'amuran yau da kullun domin yi mana tsokaci akan irin waɗannan ubanni masu bambanta tsakanin ƴaƴansu.
Muna kuma nan tafi da amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota kamar yadda muka saba.
To yanzu kamar da Safinatu tace, zamu fara ne da tambayar da muka muku. Muka ce shin ya kuke kallon lamarin yadda wasu iyaye maza suke fifita ƴaƴan da suka fito daga ɗakuna daban-daban na dukkan matan su kuma bayan su ne ubannin su?
To sakon farko ya fito ne daga Alhaji Kabiru Highlanders, yace yau da gobe gaskiya kun kawo abubuwan da ke faruwa a wasu gidajen, mu hakan bai dace ba, da fatan duk mai gidan da yake haka ya gane hakan ba adalci bane.
Sai kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace a gaskiyar magana duk namijin da ke nuna bambanci tsakanin ƴaƴansa ƴaƴan wannan daki da na wancan daki bai nemi gidan shi zauna lafiya ba, kuma Allah ya ce duk wanda ke nuna bambanci tsakanin iyalansa to zai tashi a rubabban rabin bare rabin jikinsa a ranar tashin alkiyama. Don haka ƴan uwa maza mu yi hattara.
Sai Isiyaku Hamza Gogoro Kano yace assalamu alaikum filin yau da gobe, hakika yau kun dauko batun da ya dade yana yi mana ciwo, nuna ma yara wariya waɗanda ba ƴan daki guda ba da ubansu yake nuna musu san bai dace ba, kuma addinin musulunci yayi hani da hakan.
Muhammadu Kabiru Lawali yace wannan zalunci ne a bayyane, bai kamata laifin uwa ya shafi ƴaƴanta ba, duk iyalin da ka haifa to ka dauke su ɗaya suke.
Sai Jibrin Nabasa yace wata sabuwa kenan inji ƴan caca, yau da gobe hakan ai ba wani bakon abu bane ga mazajen da suke da mata fiye da ɗaya, suna haka domin na sha ganin hakan ko a yau ma na ga hakan, ku tashi lafiya.
To sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace magidanta masu nuna bambanci tsakanin ƴaƴansu da fatan za ku ji tsoron Allah ku daina, domin babu kyau ko kadan, kuma yawanci an fi yin haka ne wajen ƴaƴan amarya, ita kuma uwar gida tunda ta tsufa sai a dinga yi mata kallon hadarin kaji ita da ƴaƴanta. To ƴaƴa dai amana ne, kuma a ranar gobe kiyama sai iyaye sun yi bayanin yadda suka rike wannan amana da aka ba su dalla dalla.
Kwarai sai Musa Salaman Leri yace to yau da gobe shirin matasa a gaskiya wannan ɗabi'ar da magidanta ke yi tsakanin mata da yaran su hakan ba karamin tasiri yake yi a zamantakewar iyali ba kuma hakan yana haddasa rikakkiyar gaba tsakanin yara kafin ma su girma yau da gobe a tashi lafiya
to mun gode sosai sai kuma Abdulkarim Abubakar Kebi yace Assalamu alaikum yau da gobe. Wannan maudu'i yayi daidai da lokaci kasancewar wannan matsalar tana nan tana addabar gidaje da dama musamman na musulmi tunda muke auren mace fiye da daya. Nawa ganin akan samu hakan mafiya yawanci ga ƴaƴan uwar gida zaka ga ƴaƴanta ake so fiye da na kowa da fatan za a kiyaye kuma Allah yayi mana jagora amin sun amin.
Sai Murtala Ibrahim Zangon Daura yace rashin ilimin addini ya sanya maza suke fifita uwar gida akan amarya ko kuma amarya akan uwar gida domin addini ya tarar da yiwa mata biyu daidaito na adalci
haka to sai daga kuma shafin bangaren Twitter @abadambam yace hakika kun tabo min inda yake min kaikayi domin hakan na faruwa akan ido na kuma san bana jin dadin hakan domin ina tausayawa masu wannan halin yadda za su hadu da ubangijin su kan wariyar da suke nunawa tsakanin iyalan su
sai @luro_modake yace to yau da gobe wannan baya harfar da dami ido zai haddasa rikici da gaba a tsakanin iyalai maza kalubalen mu maza
haka yake
kar mu zama mazajen hajiya
to sai na Zainab ke karanta ke dan
a nan Luro _ modaki
Luro to sai kuma sakon Sani mai lange lange 1 yace ba shakka wannan lamari ne mai muni kwarai da gaske ganin cewa ko addini ma ya buƙaci a yi daidaito a tsakani
sai @babagana dabuwa 1 yace yau da gobe ikon Allah hakika irin wannan al'amari yana faruwa a wasu gidaje amma sai dai rashin tsoron Allah shine yake kawo hakan yau da gobe ku tashi lafiya
to sai kuma daga ƙarshe @gazali ADC yace tabbas hakan na haddasa rabuwa da ma kiyayya a tsakanin iyalai gaba daya da rashin jituwa ko a tsakanin iyalan gaba daya to sai mu ce har yace har jikoki abin yake kaiwa to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni
game da wannan batun na nuna bambancin uba tsakanin ƴaƴansa da suke tsakanin kishiyoyi Binta Ibrahim ta hado mana tattaunawa a zauren muhawara yau da gobe daga Kaduna
yau zamu yi tattauna ne akan abun da ya shafi al'amuran yau da kullun na zamantakewar iyali wato darasin namu ne yau zai yi duba ne a irin zamantakewar wayansu mazaje musamman waɗanda suke da mata fiye da ɗaya wanda za ku ga Allah hakikan ba su mai da hankali ga haƙoƙin da aka ɗora musu wato irin alƙawarin da suka ɗauka na cewa za su iya riƙe mace fiye da ɗaya wanda dama yana da sharuɗa ɗaya daga cikin kuma waɗannan sharuɗin shi ne adalci. Adalci tsakanin mata da mijin da kuma har da ƴaƴaye. Wani lokaci bisa waɗansu dalilai waɗanda suke waɗansu a ɓoye waɗansu a bayyane za ku ga wani namijin ya raja'a kuma ya maida hankalinsa a kan ɗaki ɗaya ma'ana ya fi son waɗannan ƴaƴa ya fi kulawa da su. Ya fi jinsu a jiki kuma soyayyarsa ma a bayyane take ba tare da la'akari da yaya zuciyar ɗayan take ba da ƴaƴanta. Me yasa maza suke irin wannan halaye shin suna da dalili da hujja a addinance su za su iya haka
Alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to musamman abin da yake faruwa irin haka wato abubuwa ne wanda ciwon a tsakankanin mu yake musamman mu maza domin menene akwai abubuwa da yake tafaruwa tsakanin zamantakewar iyali musamman wanda yake da mata fiye da daya abinda ya kai biyu ko zuwa uku ko hudu kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa cikin suratul nisaa cewa masna wa thulatha wa ruba wato ai ko ku yi biyu ko uku ko hudu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to shine aka ce ku tsaya a guda daya shi yasa ala kullu halin mu maza ya kamata mu yi tunani mu tsaya mu gyara da kyau idan muka gyara to abubuwan zai tafi kuma matan ma za su gyara idan mu maza mun gyara yawanci a tsakankanin mu ne maza kafin ya kasance akan mace din domin zaki ga magidanci ya sa rabuwar kan iyalinsa yakan faruwa daga gurin mai gida ne a duk lokacin da mai gida ya ainafin wato jawo hankalin iyalansa da tarbiyantar da su da kulawa da su akan zamantakewar su na haduwan juna wato ba yan wancan ba yar wancan ba ya zama gaba daya ya hada su da uwar yawwa da ta wajen uwar gida na wajen amarya duka hada kansu kai musu tarbiya mai kyau ka ba su kulawa to insha Allah za a samu kyakkyawar rayuwa tsakanin su kuma za su so juna, ba za a dinga samun rabuwar kai ba. Ba wai raba mata tsakanin amarya da uwar gida wai zamansu a gida ɗaya wai shine matsala, ko kuma a'a rabuwansu wata tana wancan gida wata tana wannan gida shine matsala ba. Ba wannan shi kadai ne matsalan ba, wato tarbiyyan tana a wajenka, kai mai gida na kulawa da tarbiyyan iyalanka.
To ai muna magana ne akan kauna da nuna kulawa. Gidan ɗaya ne, ba a raba su ba, ko ma gidan ba ɗaya bane, amma zai iya zuyuwa irin abincin ma da yake bada a wannan gidan ba shine a wancan gidan ba, makarantar da ya sa wa'annan ba shine a wa'ancan ba, in wannan bai da lafiya jikinsa na rawa, in wa'ancan ba su da lafiya sai dai ta mushi su jike-jike, irin wa'annan bambancin.
To alhamdulillah, ala kulli halin abubuwan da yake wato faruwa, abubuwan da yake sa irin wannan haka. To zaki ga wato abubuwan in ka duba daga mata ne ake samun wannan matsala din.
Wato ka jefa musu nasu laifin kira. Ai muna tare da su za su kare kansu mallam.
To abin da yake faruwa wato zaki ga mace, kin san kowace mace da irin yanda take kulawa da wato zamantakewa tsakaninta da mijinta. Akwai lokacin da idan mai gida ya shigo, wata tun daga shigowansa ma zai dinga ya shigo, kila shi yana da ɗan kulawa da ilimin cewa na shigo gurin iyali na bari na kula da tarbiyya na canza tsari na domin menene, don na ƙara samun karɓuwa wajen iyali na. Sai ya shigo da nishadinsa da ainihin wato kyautatawa iyalinsa, ya shigo yana masha Allah ko a zuciyarsa ko dai da nuna farin ciki a fili. Yawwa alhamdulillah.
Amma malam wannan hujja ne, misali dan bata nuna ita na ta kulawan ba, dan shi ya nuna kulawa sai ya rabu da ita ya fita daga hanyar ƴaƴanta.
Wannan bai kai har a ce wai ya fita daga tarbiyyan daga kulawa da ita ba. Abinda ake nufi shine duk lokacin da wato mai gida ya shigo, mace ta bashi kulawa da damuwa da zuwansa. Domin irin wannan abin da yasa na gaya miki haka, wato abubuwan yana faruwa ne, akwai lokacin da zaka shigo gida, matarka kila tana wani bangare ma can gurin wani abokiyar zama, irin kamar misali in gidan haya ne, tana can gurin wasu makwabta tana zaune, tana jin zuwan ka ka shigo fa, amma a lokacin ba za ta kula ma da wai mai gida ya shigo, bari in je in yanke abin da nake yi ba. Ya kamata a ce duk irin kaunan da mace take wa abokiyar zamanta, da wani hira da ta yi daɗi tsakaninta da wata makwabciyar zamanta, a lokacin da ta ji mai gida ya shigo, ta bar duk abin da take ta yi ƙoƙarin zuwa domin shi. Domin menene, a lokacin kila baki san da me ya shigo ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina da jaha da malam, saboda ni dai zan iya cewa ban taso a gida irin gidan mata biyu ko uku ba, amma ina gani ina da iyaye da suke da mataye haka, ina da makota. Zan iya cewa gaskiya akwai opinion din shi da yayi magana akai, wani bangaren yana da gaskiya, wani bangaren ba gaskiya, amma jiya da shi da zan yi na bangaren da bai da gaskiya fi yawa. Saboda ni zan iya cewa akwai makociya ma na taba yi, ba abu wannan baiwa Allah ba abinda ba a bata mai gidanta na kyautatawa, karshenta hatta aiki ma tana zuwa ta yi masa ran da zai zo, yakan zo weekend ne. Amma wallahi ni ga nauce ba wai jiyo ba, ina da makociyan da na sani iyakan yake ce ma kyautatawa ma mai gida tana yi, ba ma mu mata ba da ke unguwar, hatta maza ma sun san cewa wannan baiwa Allah tana iyakan kokarinta ta yi aiki, ta yi buga-bugana. In aka ce miki yau juma'a ne, mun murga masa wannan baiwa Allah hakan ta tashe ki, saboda ta samu ta canza ma hatta abincinsa sai ta canza. Amma baiwa Allah na abun da ya tashi saka mata, yaje ya dauko ya yarinya sharaf a ranan dauran auren nan, ni karan kana bani akai wa wannan kishiya wallahi malama, sai na ji bakin ciki saboda ganin sa nayi, ina dawowa na gansa da katuwar jikansa, ya tattara komai iyakansa jallabiya, ya kwashe komai daga dakin uwar gidan, ya tattara saboda ya ku ya samu sabon gida, sabon rayuwa, ya bar ita da ƴaƴanta wajen ƴaƴa biyar ko shida, ga kuma ƴaƴan wasu ma take rikewa wanda uwar gidan ta tafi tabban mata tana kula da su, ta komo ya koma gidan wannan amarya. Bayan ma wannan auren yazo ya kasance ko girkin tane har yau magana nake gaya miki, sai in ya ga dama zai wanka a gidanta, ko yayi wanka amma dalili ya kama shi, wallahi sai dai koma gidan amarya ne ya canza kaya. Har yau ni ko rubuta kadda ne zan rubuta akai, sannan abincin da yake kawo wannan gida shinkafin tsuntace ba wanda Hausa, dan kuma amarya har yau ta gwamnati take ci wanda ba tsunta ba riga,
akwai bambanci.
To kin ga daga nan gurin ai an samu
kin ga ne kun shi,
kuma baki sani ba ma malama, daidai da kai yana da mota, farko babur yake da shi, to san da yazo dai mota ni da mata ganin ta ban taba ganta akan mashin din shi ba sai Allah ya hore masa ya zo ya mota to ni da magana nake ga miki na shekara kusan 16 ita ban taba ganta a gaban motar mijin nan ba
to ta iya zama bane ba kuma ta daurin dan kwana
to kin ga nan gura akwai bambanci saboda matan nan dai haƙin su daya ƴaƴan nan ma haka islamiyan da suke zuwa da bambanci da wa'innan haka boko hataci masa abincin shi zai kawo ƴaƴan nan makarantar boko na amarya har yau shi yake kai su amma wa'innan ko ƴaƴan uwar gidan su sai kansu hatta bisin su ya ga dama uwar gidan ke zuwa gaskiya amma maganar mallam ta bangaren da yake cewa mata akwai matan da yake kasancewa ko sun ji zuwan mijin su kasan wanda akwai wanda ake cewa irin kaman fankashaliya wanda she's not organized saji mai gidanta yazo ba za a tashi a gyara daki ba amini amma wannan ba shine hukuncin za a ce yau namiji ya amfani da yawa aka yawa akwai wanda suke wannan a ce bata iya girki bata iya gyara ba to kai namijin kana so ka nuna mata mana bukatun abinda kake so yawa
sai wannan lokacin zamu kamo wannan darasin
sosai
wata aminiya ta dai muka zauna da ita amma wallahi tunda aka yi mata kishiya sai abubuwan ya dan canja to da abubuwa ya dan canje mijin ba zai kawo abinci ma awar gidan da ƴaƴan ba to suna nan sai ta zo ta
rabu da ita ne ko kuma
bai rabu da ita tana nan dai to tana da ciki da makarami to da cikin ya girma ta zo ta haifu abincin da za ta ci ma babu sai ta shiga gidan makwabta to anan aka gama suna da kwana 7 ta fara aiki gidan mutane to har yanzu kenan tana ta zuwa aiki na
wato sai ta ciyar da kanta
sai ta ciyar da kanta
sabon rayuwa ta zo
ta ciyar da ƴaƴanta
ga ishila ya auro to ita wancan kuma
ta ciyar da ƴaƴanta ta ciyar da kanta
kuma
ta
biya su tana haihuwa ita
tana haifo
to ƴaƴan fa
kuma an ta haifo ana mata yankan rago amma awar gidan kuma ba a mata komai
to ita amaryar nake sani ana kai mata ita ma ce fanan koko ita ma an kyale ta
ana kai mata har yanzu
to ita uwar gidan ita ce hakuri
ita ce hakuri to in aka yi mata magana sai ce ai ita bata da iyaye
awar gidan
awar gidan sai a ce bata da iyaye amma amaryar tana da iyaye to in aka yi magana kuma sai iyayen amaryar su taso wurin shi su yi mishi fada to sura abubuwan sai ya taima awar gida amaryan ya bar awar
gida na gane wato tunda ita uwar gida wareniya ce ba ta da wanda za su tare mata ita ta zama bolar sa
kenan
ita kuma wannan tana da masu zuwa su tare mata
so wato abun ba dan Allah bane sai in za a tashi tsaye akai
kwarai kuwa to haka dai aka bashi ana ta roƙon Allah to yanzu da aka zo aka bashi ana ta roƙon Allah yanzu ya dawo hanya amma yanzu amaryan ma yanzu ta fara aiki gidan mutane tana zuwa ta yi
wanki ita ma abin ya dawo kanta
ta zuwa ta yi wanki ta yi
bulalan da ya tafi uwar gida ya fada
shi amma islamiya kam shi yasa ƴaƴan amaryan islamiya
da uwar gidan amma ita ko
uwar gidan kuma
ni dai sai in ga wannan halin ko ana cewa ni dai sai in ga duk abin da mace za ta yi ma namiji in ma rashin tsafta ne da suke abin nan yawan kuka da shi in ma rashin tarbiya ne in ma rashin menene dai tsakanin mata da miji ne wannan bai kamata ya kai gurin ƴaƴa ba ƴaƴan nan fa duka naka ne
tabbas
da na gurin uwar gida da ko matan ka ko hudu ne ƴaƴa duka naka ne bai kamata a ce duk laifin uwar gida ko laifin matarka ya shafi ƴaƴa ba ina ruwan ƴaƴa a ciki jininka ne
ta tashi tafiya mata da ita sai zalunta
za ta tafi da ta bar ƴaƴan anan in ta bar su bane ya ci su in zai sakwatawa dan ba karamin wahala za su sha ba tana gidan ma yaya dan akwai randa aka kawo abu wannan ni ga nauni ma ba jiyau ba aka kawo abu dan amaryan sai aka ce irin ranan ba ina Allah ya dan abin din mai gidan ya dan kuma ya dai yana da budin shi dama ina jin dai ranan killa ko ya ji wani wahayi ne ko wani wa'azi ne sai ya kawo sai ya ce ya ka abu tsakar gida haka irin an jiwe sai ya ce to a raba akai can dakin sai dan dakin amma sai ya ce haddasu
abin da ba a saba wuce
abu haddasu babu haddasu za a kai musu kowa yayi shiru kawai na jiki ya mutu ba tare da su ba yau gashi an yi tare da su yaron nan sai ya nuna ran shi ya baci me yasa za a ba ɗan dakin kin gani ubansu da ya sa akwai bambanci makaranta shi dan amaryan kan shi baya taja haka baban yake ta biya mai kudin wayar da ne ko da su jamu da waye dan ya ci ana ta maimaitawa amma dan uwar gidan shi kuma yana da kokwalwa sosai yana da kokwalwa sosai amma daga karke da yake Allah ba azalumin kowa bane sai dai wanda ya zalunci kanshi dan uwar gidan nan sai Allah ya dauka kashi kawai yana zaune kin san shi irin kamar abubuwan sojojin nan NDA kin ga shi ba biya yayi biya kawai yace bari ya je nemi NDA tunda shi ba biya ya gani ko zai samu yana gode NDA ya samu NDA ya tafi soja to yanzu maganar nan da ake yi ya zama shine komai a gida. Kin gani?
Yanzu maman shi za ta zama mutum
kenan. Maman shi ta zama mutum.
To ya baban yake a ido misali ya zo iya kallon irin wannan gida.
Ake san wasu mazan sai kiga kamar to maza iyayenmu ne kuma mazajenmu ne bazan iya cewa amma wasu mazajen ni gaskiya ni ba sai da
ni. Dan dana dan dana yau.
Gaskiya to gaskiya zan dana
wasu mazan na ido.
Gaskiya kan basu na ido.
To mun dana.
Ai sai kiga yanzu yana ai dana kaza ne dana kaza ne.
Eh yanzu ya zama dan
shi. Eh yanzu ya zama dan shi. Da ko in awana mun ce dan nan naki kaza kaza wane ne ni an cika min gida kaza wane ne kullun maganan kenan
ga mana ai sai ya kara maza ina ga wani abu ne ko kuma iya girki ne ya dibi mai zaki
za a dade ana kai ruwa rana
ba mu sirra mata ku bude kunnuwan ku
abin da yasa nace miki za a dade ana kai ruwa rana dole sai sun gyara wannan abin sannan abin ya tafi daidai domin menene
kin ga mana wannan abin
eh babo yayye bane abin a kusa yake aiki ne me kike ce na baka yake zuba aiki da yana ne ake cewa wai Hausa suke cewa ki daina gaggaya aiki mata matsalolin da yake faruwa ala kul halin indai mace ba za ta kula da wato ainihin biyo mai gidanta hakinta ba to wannan matsala an ta kai ruwa rana kenan karki manta kamar yadda take fadi cewa wannan kodin ta zama bola ne kodin ta zama menene a'a ko kuma wai ba za ka iya abin ba zai shafi yaya ba abin da yasa abin da zai iya shafan yaya ai Hausa in baki manta ba suka ce dan kuka shine mai jeyo mai jawo wajifa ake cewa ko menene
to a wannan karan ba
to
a
dan wa to ai Hausa
ne maman ne ta jawo dan ta ke
to antina yanzu ai maman ne ta jawo dan ta domin abin da yasa nace ta jawo dan ta karki manta tunda aya ta tabbatar mana da cewa maza alaku ko da yake dai idan muka tsaya muna wannan bayanin sai mata su dinga cewa ai daman su aya su kenan maza su maza aya su kenan
ba haka nan kawai za su ce a'a ba idan mace ma tana lafiya tana iya cewa
kun ga to
idan ba ta cin ra'ayin duk shi ma a'a to sai a ce ba za a mata uzuri ba
eh to antina amma kanki manta
kuma ba za a fito fili a ga mata gale kun na ta ba
eh to antina
ma sun laji ba sa ga maza
ba sa ga
eh to antina amma kanki manta eh to antina amma kanki manta kin san akwai hujja mai rauni akwai hujja mai karfi
to watanna ku mai karfi ne
na
mai rauni ne
akwai yar da ta zo gidana duka duka tsakani wannan yarin ba ta wuce shekara 30 ba ita ce ta uku a gurin mai gidanta ko kin san malama wai a yau a ranar take ce min wai miji ya sauke mata girki tambaye ne me dalili
me sauke girki kuma
yi mana wai yi wai ai ma sai na tambaye ta nace na ganki wance na ganki rame yanda kika san ki dibi ruwa ki zuba mata anan wajen wuyanta nace kamar ya sauke girki wai ashe uwar gidar da zaran kika kasance kin samu sa'in sa tsakaninki da uwar gida to fa zai kin yi rashin kunya sai ya zo tsakar gida ya ta tijara ya ce to yanda kika saba mu wance to kin saba mun kenan na suke miki girki yanda aure uwar gidan ta tsakiyan ta uku nan sai masa adalci bana za a ce akan wannan ha a kai ga wannan saki ko ga a kai ga wannan duka ko kuma a sauke mata girki
duk laifin bace ai bai kamata ya shafi ya'yan
tsakani da Allah
mai dai kowa ya baje kullun sa kuma mun dukkan mu mun yarda da cewa duk abinda mace take yi kowanne irin laifi ne bai kamata a yi mata irin wannan azaba ba ta hanyar munanawa ya'yanta domin in kana son kai munanawa uwa to ka taba ya'yanta
da fa zuriya daya zuriya ba bambanci ke
kwarai
Allah ya sa mu dace to tattaunawar da Binta dai ta yi mana da mutane kina a zauren muhawara yau da gobe haka yake sannan dole mu leka mu ji mai fashin bakin al'amuran yau da kullum to assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kimani da abokan aiki
muna nan da sabina
to barka ka dai barka da shigowa
sannu
yawa
To kada yaji abin da muka tabo kuma muna magana ne akan yanda wasu ubanni ke nuna bambanci tsakanin ƴaƴan wannan daki da ƴaƴan wannan daki wasu su ce ai kirkin uwan ne ko rashin kirkin ta ya shafi ƴaƴan yaya kuke kallon wannan abin a matsayin ku da masu kallon al'amarin yau da kullun
to abin da muke kalla shi uba a kullun shine mai gida kuma in aka ce mai gida to duk abin da ya shafi matansa da ƴaƴansa da baki da karkashin shi yake daga kan abin da ya shafi al'adar mu zuwa abin da ya shafi addini shi ne gida shi yake da iko yace ayi a bari kuma shi yake da damar kawo wa ɗan gida komai wanda ya shafi abubuwan bukata na rayuwa to ba daidai bane zaman mai gida yana fifita ƴaƴansa ba wai matansa ba ƴaƴan cikinsa wanda shi ya haife shi wanda ba su da wani uba bayan shi amma saboda kawai wani dalilai wanda a tattaunawa an riga an faɗo shi wataƙila wannan uwar baya son ta sosai ya fi son uwar waɗannan ko kuma wataƙila wannan uwar gida ce yana tsoron uwar gida yana baka girma saboda haka idan ƴaƴanta suke wani abu ita ba zai maka magana ba amma idan ƴaƴan amarya ne saboda ita amarya baya tsoranta ita uwar gida yana tsoron ya ga ƴaƴanta amma in ƴaƴan amarya ne zai miki faɗa zai miki duk abin da ya ga dama idan wani abu ne ya ci a waje sai ya fara ba wa ƴaƴan uwar gida saboda me yana tsoron uwar gida ko yana kyayin kafe masa magana wani kuma gidan wannan misali na ɗaya kenan wani gidan kuma amaryar ya fi so uwar gidan ya tsare ta baya son ta so da haka duk abin da zai yi sai dingin lele yana fifita ƴaƴan amarya ce da uwar gida so da uwar gida ta zama bora wacce kuma ta zama mowa to hakikanin gaskiya da wanda yake tsoron uwar gida yake yi mata abu don ƙara domin yana tsoronta da wanda yake yi wa amarya da ƴaƴan amarya abubuwa na gari ƴaƴan uwar gida kuma ya kyare su saboda kawai ya fi son amarya ne kuma iyayensu bai kamata ya shafi ƴaƴa ba because ƴaƴa naka ne ba wai ƴaƴanki ba ne ba ruwanka da bambanci tsakanin ƴaƴan wannan da ƴaƴan wannan ko da ka fi son uwar wannan ba ka son uwar wannan hakikanin gaskiya duk namijin da yake obe kansa adalci ba in ana yaran nan suna tashi duk abin da kake yi suna lura da shi yara da suke gani musamman yaran da ya taso daga lokacin da aka yaye shi ya zama ɗan shekara uku zuwa abin da har lokacin da zai yi wayo sosai wallahi duk wani abu da za ka
gani
suna lura
suna kuma na
tara da za ka yi miki duk abin da ake miki suna lura kuma suna makin ɗinka idan suka girma shi ne za ka ga ana samu matasa mutane waɗanda ba su da tausayi suna faɗa da mutane
da su
zama mai frustration a rayuwarsu sun suna yara an yi biyo da su wata rayuwa wanda aka nuna
miki an gallaza musu
to har a rayuwarsu ta gaba ba za su samu irin suna kulla soyayya da mutane makota ɗan gari ba
kuma ƙarshe a dinga cewa ai ƴaƴanka ne dai
ƙwarai da gaske duk abin da suka zama dai naka ne dai
duk abin da za su yi ko na alkhairi ko na shaidu aka tashi ba a cewa dan wance ne sai dai dan wane
ne
ba a mu a ruwan mu sai dai a ce dan wane ga in baka tsaya ka gyara gidanka ba saboda waɗannan abubuwa to a ƙarshe har tsufanka ko kana cikin kabari bayan ka mutu wallahi tallahi za a dinga danganta wannan laifukan ƴaƴan naka da ƴaƴanka mutum ko mutuwa yayi idan dan ce wani abu za a ce ai dan gidan wane ne wane marigayi
wane haka
cewa ba Allah wadare ta ga ayi ba ai ba dan kuka aka ce shi yake janyo uwa ce
jifa
to wannan dan kuka shi yake janyo
uba ne jifa to cikin kalma ɗaya biyu wace shawara zaka bayar
shawara ta ga maza shi ne ya kamata namiji da Allah maza suna yawan bari matanmu suna juya mu suna mana wasu abubuwa wanda
maza ba su gane kissa
abubuwan da bai dace ba Allah mu zama mazan kalmar mazan mu bi tsoron Allah mu kula da iyalanmu bisa adalci
kar wata ce wata kissa ko
dan wata kissa take amfani da ita ai take jan namijin take jan hankalin namijin
wato allura kenan
na lura maza su lura ya zama duk abin da za a yi suna yin adalci ba kisha ba kuma zancen tsoro ba kuma zancen wani ya fi wani in dai suna ƙarƙashin nan naka ko da a zuciyarka Allah ma ya faɗa ba za ka so su gaba ɗaya lalle iri ɗaya ba amma adalci wajibi ne ko da ka fi son wata in ka zo wani abu da ya shafi ƴaƴanka da Allah mu dinga kula ƴaƴanmu ne ko wadda ba ma so ko da ta fita daga gidan ne ba ta gidan
dole a yi adalci
ko da an kore ta ne kun yi faɗa ta yi mu adalci mutunci ka fice ita to ayyan fa ba wai nata bane
haka yake ayyan ka
da ka rike shi
to mun gode sosai da ke
tana yin wani abu ya kamata ka tsaya kai magana ya zama an jebe ta abu komai ya zama loma
to mun gode sosai da lokaci ka Ahmad Bakar doctor sai Allah ya kai mu wani lokaci mutanen jami'a to duka kan dole mu tattare namu yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
sai kuma Julie Lazarus Gresham wajen ta bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Pete ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Muryar Amurka yau ta tantance da yabin ciki ta tsaro zance baruwanta yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba